إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا جدد غوديا ده يبوغ الله سبحانه وتعالى cikin ikon sa da huwa cewa sarayon mu ta iso wannan rana ta Juma'a da raina Asabat yau 6 ga watan Sha'ban shekara ta 1445 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun sake haduwa don jin fassara na ma'anonin ayoyin Alkur'ani mai girma gurgurdan abin da ya sawaka cikin wannan littafi na Raddul Azhani ila ma'ani al-Qur'an na Sheikh Abubakar Muhammad Gumi rahimahullah. Muna roƙon Allah ya mana muwafaqa. Muna cikin suratul Ma'ida, mun tsaya aya ta 52 ne, za a tashi aya ta 53 insha Allah. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
الله سبحانه وتعالى yana gargadi ne ga masu imani cewa kada su riƙe Yahudu da Nasara a matsayin majibinta masoya, domin sashen su masoya ne kadai ga sashe. Don haka Allah ya kashe din duk wanda ya jibince su daga cikin muminai, ya watsar da ƴan uwansa, ya riƙe Yahudu da Nasara su ne majibintansa, to ya zama su hukuncinsu ɗaya a wajen Allah, haka nan zai tashi a kiyama. Domin Allah subhanahu wa ta'ala baya shirar da mutane waɗanda suke azzalumai, waɗanda za su jibinci kafirai su yi watsi da ƴan uwansu muminai. Har ma Allah ta'ala ya ce za ka ga wasu daga cikin waɗanda suka yi da'awar imani amma zukatansu akwai rauni wanda yake na nifaka, kaman Abdullahi ibn Ubay munafikin nan da shi da jama'arsa su kan ba sa watsi da Yahudu da Nasara. Za ka ga suna hanzartawa cikin jibintarsu, wai madogararsu suna cewa muna tsoron kada wata musiba ta shafe mu, fari ko yaƙi, su kuma abokanmu ne da muka jibinta, don haka ba za mu yi watsi da lamarinsu ba. To Allah maɗaukaki yake cewa ai Allah subhanahu wa ta'ala zai kawo buɗi ga annabi sallallahu alaihi wasallam, Yahudu da Nasara ba za su taɓa samun nasara a kansa ba, ko kuma ma gabanin zuwan nasarar da Allah zai bawa manzansa akan kafiran Yahudu da Nasara, wani al'amari daga wajen Allah ɗin zai zakke a tona asirin su munafiƙan, kamar yadda Allah ta'ala ya dinga yi, har ma aka aiko Jibril sai da ya zayyana masa sunayen kowa daga cikin munafiƙai. a dalilin haka kuma su munafikan in an tona asirin su za su waye gari akan abin da suka boye a cikin zukatansu na shakka da suke yi cewa Allah ba zai taimaki manzansa ba a dalilin haka har suke jibintan kafirai saboda in ta yi ruwa rijiya in bata yi ba shadda to sai su waye gari suna masu nadama domin za su ga Allah ya rinjayar da manzansa ya rinjayar da musulunci ya rinjayar da imani su kuma za su tashi a tutar babu to wannan shine abin da ya gata watan al-ikhtilas wa yaqulu alladhina amanu kuma wadanda sun kai imani za su rika cewa yaqulu bi rafi isti'nafan an fara magana kenan wa biwawin kuma ana karanta ta da waw wa qira bidunha ana cewa yaqulu wa bin nasbi kuma yana zuwa wa yaqula adafan ala yaati an yi adafin sa kenan akan yaati da yazo a ba ayar baya fa asallahu an yi yaatiya to kaga sai ya zaman to an yi adafi an yi yaatiya wa yaqula allazina to sai ya zaman to an masa nasba kenan Allah ya ce wa yaqulu allazina amanu kuma waɗanda sun kai imani za su ce a lokacin da Allah ta'ala ya rinjayar da manzansa liba'abihim za su gaya masashensu idahu tika sitrahum idan aka keta asiran Yahudawa da asiran munafikai ta'ajjuban sai su dinga mamaki yanzu Allah madaukaki ya tona asirin munafikai waɗanda suka ɓoye kokonto a zuciyarsu alhali da mu'mine sun ɗauke su a matsayin su ma 'yan uwa ne ashe suna bita da kulli suna zagon ƙasa suna da mummunan ƙuduri a cikin zuciyarsu dangane da annabi da saƙon da ya zo da shi to idan asirinsu ya tono aka bayyana to sai masu imani sai su yi ta mamaki su ce a ha'ula illazina aqsamu billahi jahada aymanihim innahum lama'akum ikon Allah yanzu waɗannan fa sune ashe da suka dinga rantsuwa da Allah iya kokarin rantsuwarsu ay ghayat ijtihadihim fiha matukar kokarin su wajen rantsuwa innahum cewa ay lallaisu lama'akum wallahi suna tare da ku cikin imani gashi kuma Allah ya tona asirin su ashe ba mutanen arziki bane domin wanda ka tsammata yana da imani kuma daga baya sai Allah ya tona masa asiri kaga sai ayi ta mamaki ko kace ah wannan da kaman yana taro da mu'mine ashe ba haka bane to Allah madaukaki yace habitat a'maluhum ayyukan su ya lalace ay a'maluhum as-saliha dan duk wanda ya nifaka to ya zama to kafir wanda ya zama kafiri kuma ayyukansa masu kyau da dai ya lalace azuminsa zakkarsa da abin da ya kama da wannan Allahumma illa idan ya dawo to Allah ta'ala ya ce habidat a'maluhum ayyukansu sun lalace fa asbahu khasirin kuma suka kasance suna cikin masu hasara aisaru khasirin fi dunya suka zan masu hasara a nan duniya bil fadiha Allah ya kunyatar da su da an tsammata mu'minai ne har suna rantsuwa ma annabi ba su suka dinga fada ba Allah ya karanta su idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina la kadhibun kaga da irin uslubin da suka bi uslubi na balaga da ta'kidin magana da karfafa ta sai Allah ya bi wannan uslubin ya tabbatar da abin da suka faɗa dan gaskiya ne ku duba adalci na Ubangiji wannan ana mana tarbiyyan cewa ko da mutumin banza ne yayin ya faɗa gaskiya inda gaskiya ce tabbatar da ita idza ja'akal munafiquna munafiqayn sun zo maka qalu za su ce nashhadu mun shaida kaga sun karfafa magana da shahada innaka sun kawo abinan harfin ta'kid inna lalle kai la kaga sun kawo lamu kasmin kaga magana ta gama cika ta ko ina duka adat da za a kawo na karfafa magana la rasulullah lalle kai manzon Allah ne abinda suka faɗa gaskiya ne ko ƙarya gaskiya ne to sai Allah ya tabbatar wallahu yashhadu innaka la rasuluhu sai Allah ya bi usulubin nasu shi ma ya tabbatar da maganar ta su haka ne to amma sai kuma Allah ya maida musu da usulubin ya ƙareta su akan cewa su makarata ne wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun wato sai aka bi da wannan usulubin sai aka karaita su to she sakanan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa asbahu khasirin sai suka waye gari suna masu hasara wato suka zama masu hasara fi dunya bil fadihati wal akhirati bil iqab a lahira kuma Allah zai musu horo a dalilin nifaka da suka yi saboda ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar kuma ya ce walan tajida lahum nasira to ai kaga sun babu asaro da ta wannan ta kai wannan ubangiji Allah ka tsare mu to aya da take gaba Allah ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda sun kai imani man yartadda minkum an dinihi duk wanda ya bar addinin sa daga cikin ku fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin da sannan Allah zai zo da wasu mutane yuhibbuhum suna kaunarsa wa yuhibbu wa tuhibbuhum yana kaunarsu wa yuhibbunahu suna kaunarsa azillatin alal mu'minin masu kankan da kai ne ga mu'minai a'izzatin alal kafirin masu nuna ji da kai ne ga kafirai yujahiduna fi sabilillahi suna yin jihadi dan daukaka addinin Allah wala yakhafuna lawmata la'imin ba sa tsoron zargin mai zargi zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan falalar Allah ce da yake bayar da ita ga wanda ya so wallahu wasi'un Allah mai yalwa ne alimun kuma masani wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya bayyana ne cikin abin da zai faru a gaba kamar yadda wasu malamai suka ambata cewa za a samu waɗanda suka yi rudda daga cikin musulmai wannan ɗan kuma ya faru bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka samu ashabur ridda wa mani uzzaka wanda Abubakar Siddiq ya zara takobi dan yakarsu wasu malamai suka ce a'a ai Allah madaukaki ya faɗa ne dangane da waƙi inda ya faru tun a zamanin annabi domin an samu waɗanda sun kai ridda salatu firaqin jama'a har guda uku waɗanda suka yi ridda a zamanin annabi suka bar musulunci daga cikin mutane cikin ƙabilun larabawa tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu biyu daga cikin su sun yi da awan nubuwa wato an samu wata kabila da ake ce da ita banu madhaj sun yi ruddada sun musulunta asali mutanen kasan Yaman ne karkashin wani jagoran su wato Ablahatu ibn Ka'abin al-Ansi shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tur Khalid ibn al-Walid yaje ya yake su su kan maruddar da suka yi sai suka kashe wasu daga cikin sahabban annabi aka tur Khalid ibn al-Walid yaje ya yake su daga bayan Ali ibn Abi Talib yaje shi ma ya yake su to kaga an samu wanda sun kai ridda tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam aka je aka yake su kuma wanda Allah ya nufe shi da rabo ya dawo wanda Allah bai nufe shi da rabo ba aka kashe shi akan kafirci sannan an samu wata kabila wanda da su ma da farko sun musulunta ana ce da su banu hanifa sune ahlul yamama mutanen Musailama ibn al-Kazzab wanda shi lokacin da suka karɓi musulunci farkon lamari jama'arsa suka karɓa shi kuma sai yayi kishi cewa to ai su banu hanifa wancan addinin musulunci na Quraishawa ne da haka su sai san ya jama'arsa suka radda shi ma ya da awan nubuwa wanda an samu tarasuli tsakanin sa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma daga baya lokacin Abu Bakar Siddiq shi ma aka ji aka yake su har aka kashe shi Wahshi ibn Harbin shi ne ma ya kashe shi to bayan su akwai waɗanda kuma su ma a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi radda ana ce da su Banu Asad su ma kabila ce daga cikin kabailul Arab karkashin watan shugaban su Dulayhatu ibn Khuwailid wanda shi ma yana daga cikin wanda suka yi da'awar annabta ta ƙarya to akan su ne wasu malamai suka ce Allah madaukaki ya saukar da wannan aya domin a nuna cewa duk wanda yake musulunci in ya juya baya to bai rage Allah fa da komai ba kuma Allah subhanahu wa ta'ala tunda shine muqallibal qulub zai iya juyar da zukatan wasu daban su kuma su zo su musulunta haka lamarin addini da'iman yake duk wanda yake yin wani abu a addini to sai Allah ya kawo wani kuma sai yayi to don haka Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda sun kai imani man yartadda minkum an dinihi duk wanda ya radda cikinku ya bar addininsa bil idgham man yartadda kenan an shigar da dalon ɗaya cikin ɗaya wa qura bil fakki wannan waje kuma ana raba su man yartadde ko ce dalon an yi ithbatinta man yartadda ko man yartadde minkum an dinihi duk wanda ya juya baya ya bar addininsa daga cikinku ila al-kufr ya koma kafirci wato ikhbarun bima alima Allah ta'ala wuqu'ahu labari ne aka bayar dangane da abin da Allah subhanahu wata'ala ya san dama zai wakana wa qad irtadda jama'atun ba'da mautin nabi sallallahu alaihi wasallam domin an samu jama'a bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam da sun kai radda wato malam ya bu fassara daya daga cikin biyun da na ambata an samu waɗanda suka yi radda zamanin Abu Bakar Siddiq da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wafati da yawa daga cikin kabailul Arab wani abu da za a fahimta akwai waɗanda su ne suka kasance akhiru islaman wa awwal ruju'i ila al-kufr lokacin da annabi ya je she fatuhu makka shekara ta 8 bayan hijira to sai aka ga cewa to yanzu ai an kariya Quraishawa Quraishawa kuma su ne ginshiki a cikin Larabawa to kuma yanzu waye rage annabi sallallahu alaihi wasallama kuma sai ya garzaya sai aka tafi Taif ake gazwatu Hunain mutanen Taif su ma dama su ne guda biyu manya da Quraishawa kannan su kuma su ne mutanen Taif su ma sai aka kariya su yanzu kaga komai ya rage a komai ya kare sauran kanana kuma fa ai shikenan sai ba da kai ko duk an take manyan to sauran yan tsiyaki kuma fa me za su ce to kowa sai yake rugowa sun san ba za su tsira ba to kowa sai zo ya mubaya'a wajen manzon Allah na musulunci Allah cikin ikonsa ba a dade ba ana wannan mubaya'a musulunci wasu bai gama shiga cikin zuciyarsu ya zauna ba annabi sai rasu duk da daga lokacin da ake fatuhu makka zuwa rasuwan annabi an san shekara biyu to amma abin ci gaba ya dingayi musuluntar da mubaya'an har zuwa lokacin da annabi ya kusa rasuwa wasu ma sun zo sun yi mubaya'ar musulunci to lokacin da annabi ya rasu wasu sai suka ce to su kan sun koma baya wasu kuma sai suka ce a'a su basu kafirta ba amma dai zakkan nan da ake turowa annabi ya turo a lissafa a karba yanzu kan ba za su bayar ba tunda annabi baya nan za su yi sallah amma babu zakka to shine Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yarda sai ya ce a'a da waɗanda suka yi radda zan yake su wannan duk sahabbai sun bada goyen baya sai ya ce zan hada da mani'uz zakka waɗanda suka ki bada zakka a nan ne kuma sai suka masa inkari sahabbai duka suka ce a'a yaya za ka yake su su waɗannan ai alal aƙalla sun ce suna cikin musulunci Umar ibn Khattab yace masa ya khalifata rasulillah ya zaka yake su kaifa nuqatiluhum ya zamu yake su wa kad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Annabi ya ce an umarce ni ne yaki mutane sai sun shaida ba abin bautawa cancanta sai Allah. Wa inhum shahadu ala zalika asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqiha. In har suka yi shaida ba abin bautawa cancanta sai Allah, sun kare jininsu, sun kare dukiyarsu daga gare ni sai dai da haƙƙinsa. Abubakar Siddiq sai kada baki yace musu to ai an ce illa bihaqqiha, yace waz zakatu haqqul mal, yace wallahi sai na yaki duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka. Allah bai raba su ba a Qur'ani kuma wani ya raba? Wa aqimus salata wa atuz zakka, duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka sai na yake shi. Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yarda yace inda a ce suna bayan da anaqan a wani gu iqalan, wato ko da dan ku abin nan mai sunan dan akuya ne karami, a in an ce wani ana cewa dan dalo ko wani ana cewa dan kuikuyo, wancan ana cewa dan tsaki, to shi wancan dan meye shi? Dan tayi, dan tayi ai wanda yake ciki ne shine dan tayi. A to sai ku samu tunda aka ce da da da, to yace to abashi dan akuyan yanzu, amma dai ku samu sunan. Eh yace koda a ce gwadan kwatan kwacin dan akuya ne suke badawa, yanzu kuma suka ki badawa suna bayarwa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yace wallahi sai na laqatantuhum bihi, yace wallahi sai na yake su akai. To da ka Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yarda ya kulla tutoci tutoci da su ya fara farkon hawansa da wadanne fara mani'u zakka da kuma wadanne suke ahlul riddati, Allah ya taimake shi ya gama da su. To shine wasu malamai suka ce wannan ayan Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labari ne na abin da zai faru kuma ya faru. Man yartadda minkum an dinihi, duk wanda ya radde juya baya a cikin ku ya bar addininsa, fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin, to Allah zai zo da wasu mutane. To su wane ne qaumin? Qaumun da aka fada anan Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu da Hasan al-Basri da Imam Qatada duka sai suka ce huwa Abubakar Siddiq wa ashabuhu. Allah ya bada labarin Abubakar Siddiq ne da jama'arsa da suka yaki ahlul riddati, irin su Ali ibn Abi Talib, irin su Umar ibn Khattab, da dukkan jullun sahabbai baki daya da suka hada suka bada goyen baya a Abubakar Siddiq wajen yakan ahlul ridda. Wasu malamai suka ce su ake nufi. Fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum, da Allah yake son su, wa yuhibbuna, su ma suna son Allah. Qala annabi sallallahu alaihi wasallama, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata yace huwa qaumu hadha, kamar da yazo a cikin wannan hadisi shi ma ingantacce. Lokacin da ayat ta sauka annabi sallallahu alaihi wasallama sai ishara zuwa ga Abu Musa al-Ash'ari sai yace hum qaumu hadha, sune mutanen wannan mutumin. Wa ashara ila abi Musa al-Ash'ari rawahu al-Hakim fi sahihi, haka nan Imam Hakim ya rawaito cikin al-Mustadrak ala sahihain. Har ma akwai hadisi wanda Imam al-Bukhari Allah ya masa rahama wato ya rawaito, an samu hadisin daga Abu Hurairata, domin shi Abu Musa al-Ash'ari mutumin kasan Yaman ne, kuma kabilarsa al-Ash'ariyun mutanen kasan Yaman ne, su ne waɗanda ake ce da su ashabus safina a tarihi. Imma shekara ta shida ƙarshenta ko farkon shekara ta bakwai, amma abin da ya fi ƙarfi shi ne shekara ta bakwai bayan hijira, lokacin Amu Khaybara lokacin suka taho a cikin wani jirgin ruwa suka taho Madina wanda a cikin su har akwai wanda suka yi hijira ta farko irin su Ja'far da makamantansu to su waɗannan mutane sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa bayan an samu a lokacin waɗansu mutane suna kokarin juyawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya daga cikin munafikai Allah subhanahu wataala yanzu kuma ya kado waɗannan al-ash'ariyun sun taho musamman shekarar da ta gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin nufin yin umara kuma aka masa hisari a Hudaybiyya ya dawo to don haka hadithin da imamu al-Bukhari ya rawaito daga Abu Hurairah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gansu sai ya ce atakum ahlul yaman hum adhafu quluban wa araqu afida al-imanu yamanun wal hikmatu yamaniyya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ga mutanen Yaman nan sun doso ku lokacin basu gama isowa ba yace ga mutanen Yaman nan sun doso ku zukatan su zuciya ce mai tafshi mutane ne waɗanda suke masu kyakkyawar zuciya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace ai imani ba yamane ne bin Allah ko hikima ilimi ita ma ba yamani ya ce wato annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa sahabbansa albushir da cewa ga mutanen can suna zuwa sune al-ash'ariyun wato mutanen Abu Musa al-Ash'ari domin shi lokacin da ya musulunta yana cikin mutanen da suka musulunta tun farkon lamarin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka tafi garinku ci gaba da da'awa kar ka bullo sai lokacin da kaji lamarin ya bayyana to don haka shi bai zo ba sai lokacin da musulunci ya koshi sai ya debo jama'a sai ya taho da su ana cewa mutum 200 ko 400 ko abin da ya kama da haka wanda a wannan shekara ne shi ma Abu Hurairah ta yi hijira daga kasar tasu ya tafi Madina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine a wancan hadisi wannan wanda Imam Hakim ya rawaito wanda malam ya nakalto anan da ayat ta sauka bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace hum qaumu hadha sai ishara zuwa ga Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa da su yarda baki daya to kaga wannan aya nan da aka ambata bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna malaman tauhidi suka ce wannan aya tana daya daga cikin wato ayoyi da suka tabbatar da sifatul mahabba thabitatun lillahi ta'ala wato sifatu zatin ne al-mahabba Allah ta'ala yana yin kauna Allah yana yin so kamar yadda Allah kuma yana yin kiyayya yana ki kuma yana so wannan siffa ce ta Allah soyayyar ubangiji ba za ka siffanta ta ko ka kamanta ta ko ka fassara ta da irin soyayya ta dan adam ba amma dai siffa ce thabita lillahi ta'ala to sai Allah ta'ala kuma ya ambaci bayan ya ambaci wannan siffa ta su suna kaunar Allah kuma Allah na son su azillatin alal mu'minin wato masu kankan da kai ne ga mu'minai a izzatin alal kafirin amma masu nuna isa ne da ji da kai ga kafirai kaga nan Allah subhanahu wataala yana nuna di yadda mutum ya kai yake ga zai yankan kauna ga addinin musulunci to Allah ta'ala zai yi wa waɗansu kuma daban kamar yadda ya faɗa a cikin alqur'ani wa in tatawallaw dil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum in kun juya baya Allah zai iya musanya ku da wasu mutanen daban da ba ku ba kuma za su zama irin ku dan za su yi su to don haka Allah subhanahu wataala ya ce azillatin alal mu'minin masu kankan da kai ne ga su mu'minai a izzatin alal kafirin amma masu nuna isa ne da masu nuna ji da kai ga kafirai haka ake so mu musulmi ya ga ƴan uwansa da musulmai ga ƴan uwansa musulmai ya zama mai kankan da kai mai saukin lamarin amma ga kafirai kada kankantan musu da kai ya nuna izza ma kafirai ya nuna shi isasshe ne kada ya je shi yana kaskantar da kansa a wajen kafirai don neman duniya ko abin da ya kama da haka a'a ya nuna shi mai izza ne Allah subhanahu wata'ala yayi yabo ga sahabban annabi domin su ne waɗanda suke musulman farko da Allah madaukaki yace Muhammadur Rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum to kage nan ma Allah ta'ala ya siffanta su da irin wannan sifa wato su masu tsanani ne ga kafirai amma masu nuna tausayi ne ma junansu daya yake da azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah kuma suna yin jihadi dan daukaka addinin Allah wala yakhafuna lawmata la'imin ba sa jin tsoron zargin mai zargi to kaga wannan siffofi ne aka ambata na waɗannan bayin Allah siffofi guda uku suna son Allah Allah na son su masu kankan da kai ne ga ƴan uwansu muminai amma masu nuna isa ne da ji da kai ga kafirai sannan suna yin jihadi don ɗaukaka kalmar Allah gaba gadi ba sa tsoron wanda zai zarge su in dai akan hidimar addini ne kuma har ilau wannan aya tana sake nuna mana kenan duk lokacin da mutum zai yi hidima ta addini kada ka taɓa tunanin cewa wai zaka sanya bo kai tsaye ta kowane janibi in an samu wanda suka yabe ka to za a samu wanda kuma za su kushe maka tabbas ne ba yadda za a yi ka kubuta shi yasa ka yace wala yakhafuna lawmata la'imin ba sa tsoron zargin mai zargi saboda Allah ta'ala ya san hunaka wujudul law za a zarge su din Allah ya sa mu dace hadisi ya tabbata a cikin Bukhari daga Ubadah ibn Samit Allah ya kara masa yarda yana cewa bay'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala sam'i wat ta'a wa an naquma aw naqula bil haqqi haythu ma kunna la nakhafu fillahi lawmata la'imin hadisi ne ingantacce ma al-Bukhari ya kawo Ubadah ibn Samit yake cewa mun yi mubaya'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ala sam'i wat ta'a za mu ji duk abin da aka gaya mana sauraro na fahimta kuma za mu bi mun kasa kunne mun fahimta kuma za mu aikata sannan kuma wa an naquma ko ko mai riwaya ya kokunto wa an naqula bil haqqi za mu tsaya da gaskiya ko kuma za mu faɗi gaskiya sannan sai mu bayyana ga annabi sallallahu alaihi wasallam za su faɗi haka haythu ma kunna da inda muke wala nakhafu fillahi lawmata la'imin kuma in dai cikin lamarin addinin Allah ne ba za mu ji tsoron mai zargi ba to da haka duk lokacin da mutum yake gudun a wajen gudanar da addini baya so a zarge shi to ba zai sami istiqama ba domin mutane ba su saba yabon abin kirki ba kadan ne suke yabon abin kirki in har mutum ya zamanto yabon mutane yake fata a kowane lokaci cikin ayyuka da yake yi to ba zai sami istiqama ba zai sami daidaito ba dan duk lokacin da aka zarge shi to zai daina saboda mutane ba su yabe shi ba bai sami yabo ba to don haka zai fasa amma in an yabe shi zai aikata kuma koda laifi ne don haka kada ka damu da yabon mutane ka nufaci yabon wa yabon Allah subhanahu wataala in dai Allah ya ce akwai yabo a cikin lamarin manzansa ya yabi irin wannan aiki kawai yi gaba gadi ba abin da ya dame ka nemi yabon Allah da yabon manzansa to yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna lawmata la'imin kama yakhafu almunafiquna lawmal kuffar kama yadda su kan munafikai abinda suke tsoro zargin kafirai kada kafirai su zarge su zalika ka san a yanzu ma sai ga mutum ya ki yin addini za a ce masa shi ka wannan ya cika tsananin addini za a ce masa extremist za a ce dan tsananin addini ne kun cika tsanantawa kuna da tsanani a addini to idan za a gaya masa haka ko a wajen aiki ne ko kuma wanda yake mu'amala da su ne ko a tsakiyar waɗansu gawurtattun ƴan boko ne za a ce kai wannan kaza shikenan shi sai ya dan sassauta saboda ba ya so a zarge shi to ina ruwanka da su in dai Allah ya ce yana son kaza ka aikata mana zaman su kake yi botar Allah da kake a duniya ko wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun to idan har ka san Allah ya halicce ka ne dan ka bauta masa ina ranka kuma da zargin mai zargi kar ka damu da zargin mai zargi in dai cikin lamarin Allah ne to munafukai suna tsoron kada kafirai su zarge su Allah ta'ala yace zalika ai wancan ai al-mazkur min al-awsaf sifofin mutanen kirkin nan da aka ambata Allah ka samu cikin su fadlullahi yu'tihi man yasha falala ce ta Allah da yake bayar da ita ga wanda ya so wato wanda Allah madaukaki ya ga dama yake ba ma in Allah ya ga daman ya bawa mutum wannan siffa sai ya bashi wannan siffa ya zamanto cikin masoyan Allah wanda shi ma yake son Allah wallahu wasi'un kuma Allah mai yalwani kathirul fadli mai yawan falala ne yasau fadluhu khalqahu kulluhum falala Allah ta wadaci duk halittunsa ba wanda zai ce bai samu ba a yalwatacciya ne ba zama sai dai su lakata sai dai su kasa abin da ake ce lakata kai ai ba mai wani abu ba ko to a falala Allah sai dai su lakata ba su rage komai a ciki ba yasau fadluhu khalqahu kulluhum bil kifayati ya wadatar musu wal ifdali falalat ta ishe su wal judi kyautar ma haka wat tadbiri gudanar da lamarin su ba zai gagara Allah ba alimun kuma Allah masani ne bi man huwa ahlahu ga duk wanda ya cancance sami irin wannan sifa walamma hazara Allahu al mu'minina an ittikhadhi awliya min al kuffar yayin da Allah yayi kashedi ga mu'minai sai hattara wajen rukun kafirai a matsayin majibinta sallahum bima ya'ti sai Allah ya rarashe su da ayat da ke tafi fa kada sai Allah ya ce
innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون
نعم واتو أرويتو حديث الجابر بن عبد الله الله يكرمه سيرتا yake cewa Abdullahi ibn Salam babban malami cikin Yahudawa mai daraja da ya musulunta sai jama'arsa suka kaurace masa shi da almajiransa sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kokawa yace ya rasulullah inna qaumana min quraizata wan nadir hajaruna wa aqsamu an la yujalisuna yace jama'armu daga cikin Yahudawan Banu Quraiza da Yahudawan Banu Nadir sun kaurace mana sun daina mu'amala da musam kuma sun mai rantsuwa ba za su dinga zama tare da mu ba mu kuma ya manzon Allah ka san garin namu akwai dan tazara a ce kullun sai mun taso daga Banu Quraiza ko Banu Nadir mun tafi nan cikin Madina a kullun akwai tazara akwai mashakka kuma ga yacin sun kaurace mana ya manzon Allah ya koka ne ba wai dan yana da na sanin musulunta ba to sai wannan aya ta sauka kamar yadda Jabir dan Abdullah ya ambata annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kira Ibnu Salam sai ya karanta masa wannan aya yayin da ya karanta masa ya ce ya rasulullah radina billahi wa bi rasulihi wa bil mu'minina awliya ya manzon Allah mun yarda Allah da manzansa da sauran mu'minai su zaman da su ne waliyanmu ko da wadancan sun watsar da mu ai can da su gada ne ake cewa ko ai can da su gada to sai wannan aya ta sauka Allah madaukaki yace innama waliyukumullahu wa rasuluhu ai abin sani kawai innama kaga adatu hasrun ne abin sani kawai majibincinku waliyinku ku mu'minai shine Allahu wa rasuluhu wallazina amanu. Mumini bashi da wasu auliya in banda waɗannan. Allahu wa rasuluhu wal mu'minun. Ma dama mutun ya riki wasu waliyai sabanin waɗannan, to kuma shikenan yayi kawakawa. Allah shine waliyul mu'minin, wallahu waliyul mu'minin. Kaga nan wajen ismul jalal aka idafatta zuwa gawa zuwa ga almu'minin. Akwai inda kuma ya zamanto akasi an yi idafal almu'minuna ne ila Allah. Inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. To kaga akwai wala'a a tsakani. Sannan manzon Allah shi ma shine waliyul mu'minai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabiyu awla bil mu'minina min anfusihim. Kaga nan wajen manzon Allah, Allah ya tabbata shine waliyul mu'minai, shine ma yafi wala'a da su akan sama da rayukan su. Sannan mu'minai na kuma wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. To kaga iya nan ne wala'a dama take, kafirai ku su tsakanin su ne. والذين كفروا بعضهم اولياء بعض kai baka ciki in mutun ya shiga cikin su to kaga aya a baya ta ce wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. To nan innama an iyakance ne, baka da wani waliyi in ba Allah ba da manzansa da masu imani. Ai laysa lakum ayyuhal mu'minuna nasirun illa Allah wa rasuluhu wal mu'minin. Ya ku mu'mine ba ku da wani mataimaki in ba Allah da manzansa da mu'minai ba. Akwai inda Allah ne kawai mai bada taimako, akwai inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya muku taimako, akwai inda ƴan uwanku mu'mine za su iya muku taimako. Fa wilayatukum raji'atun ila Allahi wa rasulihi wal mu'minin. Dan haka wala'ar ku tana komawa zuwa ga Allah ne da manzansa da mu'minai. Su waɗannan mu'minai da suke waliyanku sune allazina yuqimuna salata, waɗanda suke tsayi da sallah. Allazina yuqimuna salata ay almu'minuna almuttasifuna bihadhihi sifat, sune mu'minai wadanda suka siffantu da wadannan siffofi min iqamati salah, wajen tsaida sallah. Allati hiya akbaru arkanil islam, wanda ita ce mafi girman rukunin musulunci. Yanzu wanda yace kada ai sallah ya zama wali mu'minai? Bai zama wali mu'minai ba, sai dai waliyan shaydanu. Sallah ita ce mafi girma a cikin musulunci. Wa hiya ibadatullahi wahdahu la sharika lahu, shine bautar Allah ba abokin tarayya a gare shi. Ita sallah ga Allah ne kawai, ba wani da ya shiga ciki. Ga Allah ne kawai, ba wani da ya shiga ciki. Mun gane ko? Ita sallah ga Allah ne kawai, ba wanda yake samun wani abu. Yanzu misali idan kai azumi za ka ɗauki mai sunanta dabino ka ba ma wani ya buɗe baki, man fattara sa'iman, kana neman lada ko? Ko ka ɗau abinci ka ba shi, man fattara sa'iman. Ta ga wani ya amfana da ibadar, ma'ana wani ya yi musharaka a ciki. Kuma za ka iya yi ma wani azumi ko ba haka ba ne? Wani ya amfana da kai, ya mutu ana bin sa bashin azumi, kai kuma kana cikin waliyansa, sai ka rama masa. Sama anhu waliyuhu man mata wa alaihi sawmun sama anhu waliyuhu. Kaga an yi ma wani sallah ko babu wanda zaka yi wa? Dai rashin lafiyarsa ba wanda zaka yi wa. Ya mutu ana bin sa wasu salloli, ba zaka rama masa ba. Tsakanin bawan ne shi da Ubangiji, sai kai kanka ne, kai karan kanka mai sallar da Ubangiji. Kaga in aikin hajji ka je ka hadaya da kai ibada ce ko ba ibada ba, tana cikin abubuwan da aka ce kai ko? To amma kaga sai aka ce ka ciyar da wani. Wa idha wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Hadayar kai saboda Allah ne, lan yanana Allah lahumuha, amma kuma naman an ce ka ba mu wani. Wani ya samu a cikin ibadar da kai ma Allah ya fa'idanta. To haka za ka gani zakka ku dama talakawan ake bawa, kai tsaye ma fa'idar ce kawai ita gare su. To amma sallah tsakaninka ne da Ubangijinka kawai. haka shi yasa aka ce wa ibadatullahi wahdahu la sharika lahu ba abokin tarayya ciki wayu'tuna zakata kuma wadancan mu'minai majibintan ƴan uwansu sune wanda suke bada zakka ayu'tuna zakata allati hiya haqqul makhluqin suna bada zakka wanda haƙƙi ne na bayin Allah da Allah ta'ala haƙƙin Allah ne Allah ya ce a bawa bayinsa aw musa'adatan lil muhtajin ko kuma ka bada sadaka wacce take taimakawa ne ga mabukata minad du'afa'i wal masakin daga masu rauni da miskinai to mu'minai wadanda suke waliyan ƴan uwansu sune wanda suke tsaye da sallah suna bada zakka wa hum raki'un kun suna masu ruku'i ay khashi'un suna masu kankan da kai aw ko kuma raki'un yusalluna salatat tatawwu'i wato suna yin sallah sallah wacce take tanawafil bayan sun yi sallah wacce take al-mafruḍa akwai wasu malamai da suke fassarawa kamar daga cikin malaman tafsiri akwai ruwayoyin fassarawa wanda suka zo da aka ce innama waliyyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu sai suka fassarawa suka ce Abubakar Siddiq wasu suka ce Ali ibn Abi Talib to amma fassarawa wacce take mafi karfi wallazi din nan da aka ambata amun ne li jami'il mu'minin kamar yadda ibnu ajr at-tabari shi ma abin da ya zaba kenan haka ne ibnu kafir da sauran malamai Allah ya ce wa man yatawalla Allah wa rasuluhu to duk wanda ya jibinci Allah da manzansa ya zamanto Allah ya jibinta irin jibintan da ake ma Allah jibintan Allah shine mutun ya bi abin da Allah ya ce ka nemi ilimin sanin Allah ka san shi Allah din wane ne ka bautawa abinda baka sani ba ka san Allah din kar kawai a ce maka Allah shikenan kawai ka tsaya iya nan a'a wane ne Allah din ana sanin Allah ne ta ayyukansa ana sanin Allah ta siffofinsa siffofinsa kuma ba irin siffofi ne na makhluki ba laysa kamithlihi shay'un huwa as-sami'ul basir ba abinda yake kama da Allah Allah ba a kammanta shi to ta irin waɗannan bayanai da suka zo a Qur'ani da bayanai da suka zo a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tan nan ne ake sanin Allah sai a aje Allah a matsayin da Allah ya cancanta a aje shi to wanda ya san Allah ya fi tsoron Allah wanda ya san Allah ya fi tsarkakewa ibada ga Allah din to don haka wajibi ne a san Allah sannan a tsara abin da Allah din ya yi umarni a aikata a nesanci abin da Allah din ya ce a nesanta to wannan yana daga cikin jibintar Allah wa man yatawalla Allah wa rasuluhu jibintan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ka girmama shi sama da kowane makhluki babu abin halitta da ya kai girmansa babu malamin al'umma face shi babu abin da zai zan karɓaɓɓe a wajen Allah a matsayin ibada in ba shi ne ya zo da shi ya karantar ba kuma ana ƙaunarsa sama da kowa za a bi shi sau da ƙafa ana girmama shi da duk abin da ya dace na haƙƙinsa an kiyaye masa haƙƙoƙi to wannan shi ne jibintar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai faɗa ne kawai da baki ana son manzon Allah ba in ka ce kana son manzon Allah amma annabi ya ce kar a aikata kaza kai kuma kai ne a gaba to maganarka ta zanta ƙarya ta zan ba ta gaskiya ba wallazina amanu kuma wanda ya jibinci mu'minai shine ka zamanto ƴan uwanka mu'minai su ne kake ƙauna sama da kafirai ka zamanto abinda zai faranta ma ƴan uwanka mu'minai kai ma ya faranta maka abinda bai yi ma ƴan uwanka mu'minai daɗi ba kai ma bai ma daɗi ba kuma ka zamanto tare da mu'minai wajen gudanar da al'amura wanda zai kyautata zamantakewar al'umma to wannan yana daga cikin jibintan ƴan uwa mu'minai fayu'inuhum wa yansuruhum ya agaza musu ya taimake su fa innahu min hizbillahi to duk wanda ya aikata haka ya zamanto daga cikin runduna ta Allah subhanahu wataala kuma Allah madaukake yace fa inna hizballahi humul galibun ku sani rundunar Allah subhanahu wataala sune masu runjaye a wani waje Allah madaukaki ya ambaci siffar salata jidu qauman يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه هكذا har a ƙarshe Allah subhanahu wataala ya ce ulaika hizbullah nan ma ya ce ala inna hizballahi humul muflihun humul galibun to kaga Allah madaukaki a cikin ayan ya nuna waɗanda suke hizbullah sune waɗanda ba sa jibintan kafirai kafirai kuma a kowane irin matsayi yake na dangantaka inda kafirai ne to ba sa tare da shi masu jibinta mumine ne shi saka nan Allah ya ce wa man yatawalla Allah wa rasuluhu wal ladina amanu to sai Allah ya ce fa inna hizballahi humul galibun lalle rundunar Allah sune wanda suke marin jaya linasrihi iyahum Allah ta'ala zai taimaka musu auqa'ahum auqa fa innahum bayanan Allah ta'ala ya ambaci wato ya ce hizb ya kira shi da hizb a gurbin da za a kawo lamiri a ce fa innahum